Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce ana gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da Ukraine ya ziyarci Ukraine din yau dinnan Talata, a yayin da sojojin Rasha kuma ke ci gaba da bararraka madakun more rayuwa na farar hula a Ukraine din. Sannan a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a India.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da kotunan ɗaukaka ƙara na Najeriya suka soke nasarar gwamnonin jam'iyyun adawa uku, 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani tare da bayyana shakku akan yanayin ɓangaren shari'a ƙasar. To ko me masana harkokin yau da kullum ke cewa?
Akwai ra'ayoyi mabambanta, wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da ƙarfin mulkin ta ne kawai don ta kwato 'yan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zabe na a shekarar 2027. A bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Agadez a jamhuriyar Nijar ta sanar da kama wasu ɓata gari, ciki har da wasu 'yan bindiga daga Najeriya, kuma tuni aka gurfanar da wasunsu a gaban kuliya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai tattauna akan batun tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya, musamman tashin farashin abinci. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum saurare, da fatan aune lafiya. Ga labaran. Shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce suna gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai lokacin da Isra'ila kuma ke ci gaba da kai hare-hare kan Gaza a matsayin martanin mummunan harin nan da kungiyar mayakan ta kai Isra'ila a farkon watan Oktoba. Nan take dai Isra'ilar bata ce komai kan bayanin na Haniyeh ba. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, Haniyeh ya yi waɗannan kalaman ne a wani bayaninsa, kuma tattaunawar da ake yi ta kuma da hankali ne kan tsawon tsagaita wutar, tsarin yadda za a kai kayan agaji Gaza, da kuma musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da Falasɗina wanda ke gidan yarin Isra'ila. Isra'ila ta fara ɗaukar matakin soja na kawar da Hamas bayan da mayakan na Hamas suka kutsa kudancin Isra'ilar a ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila ta ce an kashe mutane 1,200, sannan aka yi garkuwa da wasu 240 a wannan haran. Jami'an lafiya kuma a Gaza sun ce Falasɗinawa 13,000, ciki har da yara 5,000, aka tabbatar da cewa sojojin Isra'ila sun kashe a hare-haren da suka kai zirin Gaza. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da Ukraine ya ziyarci Ukraine din yau dinnan Talata, a yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv yau, wato kwana guda bayan ziyarar da sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya kai. Mutanen biyu sun ce kasashensu za su taimaka ma Ukraine a lokacin sanyin winta mai tsawo kuma mai cike da rashin tabbas. Kasar Jamus ce ta biyu wajen samar ma Ukraine tallafin soji bayan Amurka. A kasar India, a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a jihar Uttarakhand da ke arewacin ƙasar a yau ɗinnan Talata. bayan da masu ayyukan ceto suka samu hanyar tuntubar juna da su. Mutanen na gina hanyar ƙarƙashin ƙasa ce a matsayin wani bangare na wani jan aiki na gina wata babbar hanya a ƙarƙashin manyan tsaunukan Himalaya lokacin da wurin ya ɗan rufta a ranar 12 ga watan nan na Oktoba. Wato wani faifan bidiyo wanda hukumomin gwamnati suka gabatar na nuna mutanen a tsaye sanye da hulunan kwano na da rigunan aiki a kusa da kamarar da aka zura irin ta asibiti wadda aka tura ta cikin wani bututu mai tsawon mita 15 wanda shine kuma wato shi bututun kuma aka tura shi cikin baraguzai zuwa can ƙasa inda mutanen suke ranar Litini. Jami'an ayyukan ceton sun gaya ma mutanen su yi murmushi su kuma daga hannayensu don gaisuwa kuma aka yi ta ganin masu aikin suna abin da aka ce su yi din.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da kotunan ɗaukaka ƙara na Najeriya suka soke nasarar gwamnonin jam'iyyun adawa uku, wasu 'yan Najeriya ciki har da mambobin jam'iyyun adawa na ci gaba da nuna shakku akan yanayin da ɓangaren shari'a ke tafiyar da harkokinsa. Suna mai cewa sabon salon da aka ɗauka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ko da yake wasu na cewa kotunan sun yi aikinsu ne bisa hujjojin da aka gabatar wa masu. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Soke zaben gwamnonin jam'iyyun adawa da aka yi a zaman kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban a birnin tarayyar Najeriya da yana ci gaban ɗaukan hankali ganin cewa tsoffin shugabannin Najeriya kamar su Goodluck Jonathan da Chief Olusegun Obasanjo sun yi martani a kai, inda shi Obasanjo ya ce bai dace a ce alƙalai uku su zauna su soke zaben da miliyoyin 'yan Najeriya suka yi ba. Baya ga tsoffin shugabannin Najeriya da suka faɗi ra'ayoyinsu akan ababen da suka wakana a game da matakin kotu a bisa zaben shekarar 2023, wasu 'yan ƙasa da majigajigan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda shari'un zaɓukan shekarun nan suka kaya, inda wasu ke cewa gwamnatin tarayya ta ɗauko wani salo da ba zai bulle ba. Ambasada Umar Iliya da Magum shine shugaban rukun kwarya na jam'iyyar PDP a matakin ƙasa, wanda ya bayyana cewa
to alhamdulillah shi demokradiya abu ne na al'umma, kuma an sa ka'idodin cewa ga yadda abu ya kamata ya kasance. Mutane za su zaɓi abinda suke ganin kanke a gare su. To baya da za a yi mutane su je su zaɓi abinda suke so, a dawo a yi amfani da wata dama ta bayan gida wanda ba shi da wani hurumi a ce za a tauyewa mutane. To a kan wannan abin yana kawowa ita kanta demokradiyyan ta samu rauni. Mun yi togaciya a kan wannan abin saboda mun hango abin wai ba wai ana yin sa saboda al'umma bane, ana yin sa saboda ai satisfying su da suke gwamnati. To ai a nan aine kanta kaman Kes na Jos ai ta zo ta tabbatar cewa akwai structure a Jos, kuma ƙarya ne duk maganar structure na jiha fareshe ne. Ainihin ginshiƙin shugabancin jam'iyya yana national. Aine sun yarda cewa lokacin da suka turo ai wannan abun structure na jiha na Plateau sun je sun sai da ani kawai son rai ne, to son rai ko ba inda zai kai ka.
A nasa ɓangare, kwamishinan shari'a na jihar Kano da aka soke zaben gwamnan jihar ya ce
sunana Barista Haruna Dedere, ni ne kwamishinan shari'a na jihar Kano. A yanzu yau a ƙasar nan an je kotu matakin farko kuma ta yi hukuncinta, kuma rashin gamsuwa da wannan hukuncin ya sa muka ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara wacce ta zauna a Abuja. Kuma ita ma kotun ɗaukaka ƙara ta saurari abin da ta saurara kuma ta yi hukunci irin yadda ta yi shi. To kuma game da mataki na gaba, a halin yanzu mun shirya tafiya ita kotun koli din. Lauyoyin mutuni suka shiga shirya takardunsu na tafiya ita wannan babbar kotun koli ta kasa baki daya, kuma muna da hujjoji da suke karfafa mana gwiwa. To wannan dai al'amari kamar yadda muka faɗa, muna da kyakkyawan zato cewa ita kotun koli ta kasa baki daya muna da kyakkyawan zaton cewa da ilimin su da sanin ya kamata su da kuma kokarin su na tabbata tabbatar da cewa mutuncin bangaren shari'a ya dire a kasar nan, to za su yi abin da ya dace insha Allah.
A wani bangare kuma ne sharhi akan al'amuran yau da kullun, Dr. Yakubu Sani Wudul, wanda ya bibiyi al'amuran zabe tun farko zuwa yanzu, ya ce
ana bibiyi wato al'amuran zabe har zuwa wannan lokaci da ake kotuna, kuma musamman shari'o'i da aka yi na kwana-kwanan nan na gwamnoni da aka sauke, akwai ra'ayoyi mabambanta. Wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da ƙarfin mulkin ta ne kawai don ta kwato 'yan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zabe na a shekarar 2027. A bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar. To amma dai ko ma menene su kansu kotunan, akwai wato wasu gabobi wanda a baya sun riga sun bayyana matsayar su kama abin da ya shafi membership na jam'iyya, wanda kuma ya zo mana da mamaki kwarai da gaske a wannan karan da kotun suka canja matsayi akan wannan. So wannan yana daga cikin abin da lalle kotun koli sai ta duba ko don ta dawo da mutuncin fannin shari'a, inda duk aka yi kurakurai ta gyara kuma ta tabbatar da adalci ma 'yan ƙasa.
A tarihin ƙasar dai an sha ganin yadda jam'iyyu masu rike da madafar iko ke da rinjaye a bisa ga samun yawan gwamnoni a jihohin ƙasar 36. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, karuwar bakin haure waɗanda ke kasadar yin tafiyar nan mai cike da hadari daga yammacin Afirka zuwa tsibirin Canary Island na Andalusia ko Spain na buwayar hukumomin ƙasar, ta yadda ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam ke zargin cewa 'yan sandan Spain sun yi ta kuskuren kasafta yara da dama a matsayin baligai, waɗanda hakan ke daɗa jefa su cikin hadari. Zuwa yanzu wannan shekarar, wato bakin haure sama da 32,000 sun iso tsibirin na Canary Island daga yammacin Afirka, wanda shine adadi mafi yawa tun daga shekara ta 2006. Musa Kamara, mai shekaru 15, ya rasa iyayensa bayan juyin mulki na shekara ta 2021 a ƙasarsa ta haihuwa Guinea. A rabin tsawon wannan tafiya ya rasa abinci da ruwan sha. Mutane wajen 20 ne suka mutu a yayin ƙetarawar, a cewarsa, inda aka yi ta jefar da gawurkinsu cikin ruwa daga cikin kwale-kwalen. A ƙarshe, duk da tsadar abubuwa da kuma darasin da aka koya daga matsalolin da aka fuskanta a lokutan hutu na baya, miliyoyin mutane ne aka yi kiyasin za su dumfari filayen jirgin sama da hanyoyin mota, irin yadda ba a saba gani ba a wannan lokaci na hutun Thanksgiving. Yau Talata da kuma gobe Laraba ne ranakun da za a fi yawan tafiye-tafiyen, sai kuma ranar Lahadi bayan kammala hutun na Thanksgiving. Hukumar kula da tsaron harkokin zirga-zirga a Amurka za ta tantance matafiya kimanin miliyan 2.6 a yau ɗin nan Talata, miliyan 2.7 gobe Laraba. Yawan matafiya na ranar Lahadi zai fi yawa, inda ake kiyasin ganin matafiya miliyan 2.9, wanda zai fi wanda aka gani a watan Yuni.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A wani kokari na yaki da miyagun laifuffuka, rundunar 'yan sandan jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar ta sanar da kama wasu bata gari, ciki har da wasu kasurgumai 'yan bindiga da suka fito daga Najeriya da suka aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da fashi da makami, kisan mutane, satar dabbobi da motoci, da tu'ammali da miyagun kwayoyi. Kuma tuna aka gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kuliya domin fuskantar hukunci. Wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton.
Arewacin Nijar ya yi ƙaurin suna a ɗan tsakanin nan kan kwace wayoyin salula ko dai a fizge ko sace motoci da dabbobi ko kuma ‘yan bindigar su tare masu babur su karɓe ta hanyar amfani da makamai irin su bindiga ko wukaƙe wajen dabawa mutumin da ya musu gardama. A wani sumame da jami'an tsaron suka kai su yi nasarar kama wasu ‘yan bindiga da dama cikinsu har da wasu ‘yan tarayyar Najeriya da suka shahara wajen gudanar da aika-aika ciki har da kisan kai. Isaka Ahmadu shugaban sashen kula da bincike a ma'aikatar jami'an tsaron ‘yan sanda ta jihar Agadez.
Ya sa hannu bisa wayansu mutane mu waye ɗan Nigeria sake-sake da dama da ake yi sake-sake motoci sake-sake telefon a faruka da sauransu shi ne sun kai abun nan za su tai justice za a maida su gidan kaso.
Hukumomi a Agadez sun jinjina wa jami'an tsaro kan irin kokarin da suke yi na ganin sun kawo ƙarshen ‘yan bindiga a arewacin ƙasar saboda ba wannan ne karo na farko da jami'an tsaron ke kama ‘yan bindiga ba da ke tara-tara hayoyi a arewacin ƙasar Nijar. Abdulrahman Turawa magajin garin Agadez.
Kwanakin ga muna samu matsaloli na bata gari wanda suke tare-tare hanya. Muna jinjina ma jami'an tsaro tunda cikin wanga lokuta sun kama mutane da dama wa'anda yake ana neman su. Jami'an tsaro sun karɓi makamai da mugayen mutane da dama kuma wannan za su iya ci gaba da wannan aika abubuwa ne wa'anda ya kamata a bada goyon baya ga jami'an tsaro mu sa ido mu ga me ya shigo wani irin mutum ne wani halaye gare shi kuma me yake dauke da
sakamakon yadda ‘yan bindigar ke samun gidajen haya domin samun mafaka na su rika gudanar da aika-aika ya sa masu unguwanni a Agadez ɗaukar matakin ladabtar da duk wani mutumin da ya bada gidansa haya ba tare da ya sanar musu ba. Malam Abu Sa'id Ahmad mamba a kungiyar masu unguwanni ta Agadez.
Haya in za ka bada ta ya kamata ka san wane ne zaka ba haya, mai unguwa kamata ya san wane ne ka sa cikin gidanka haya. Muna fama da waɗanda abubuwa na rashin tsaro a zo kawai saboda san abun duniya kawai gidan da bai wuce a kama hashi jikka goma ba ka zo ka da mutum ya zo ka ce mishi jikka 30 ya ɗauka ya baka ya zo aikata ɓannar da yake miliyan goma ba ta gyara ta. Za mu ɗaukan mataki wanda ke duk mutumin da za a sa mutum gidan haya sai mun san wane ne shi wanda za a sawa. Dole ne in za ka sa mutum cikin gidanka haya sai mun san wane ne shi daga ina yake me yake yi me yake saidawa.
A nasu ɓangare ƙungiyoyin fararen fulla kira suka yi ga al'umma amma na su bada tasu gudunmawa ta hanyar kwarmata ma jami'an tsaro bayanai na duk wani mutumin da basu yarda da shi ba. Salifu Manzo ɗan kungiyar farar fulla ne a Agadez.
Mun ma sai mun iya tsaro kowa ya zama yana saman kan bakan shi duk irin wani abubuwan in sun samu nan da nan a bada bayani dan a ciwo kan abun kenan ya kamata a ce mutane sun tsaye da kafa saman kan tsaransu saman kan gudunmawa da za su bada ga jami'an tsaro dan a samu a daidaita.
Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci sakamakon tashin goren zabi da kayan abinci da na masarufi ke ƙara yi a ƙasar. Da hakan ya sa mutane da dama da masu karaman karfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Hauwa Umar ta zanta da wasu magidanta kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya.
Sunana Ibrahim Muhammad. To da farko dai a bisa magana ta gaskiya wannan din kasar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda duba da yanayi yanda aka tsinci kai na wannan yanayin canji na rayuwa ko in ce na tsada abubuwa na rayuwa da suka bujiro ta inda ba a ma a zaman da abin da kake tsammanin zai karu da abin da baka tsammani duka ko ina da wanda ake a gida da wanda ake shigo da shi kowanne tasa shi ma rawa yake taka a wannan yanayi da aka tsinci kai duba da idan ka lura a da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karban naira 25,000 a wata to zaka shiga da ita kasuwa zaka ce fane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukanka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira 100,000 kake karba a wata to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yanda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka to iyali kowa ya sani mata kowace ɗabi'unta daban-daban kuma dukan mu ma mazan ɗabi'unmu daban-daban a sanda yanayi na gidanci yawanci muke cikin jin daɗi mun fiye nuna matanmu ga yanayin walwalar da muke cikewa lokacin kuma da muka tsinci kanmu a cikin yanayi na rashin jin daɗi misali irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu za mu rinƙa ƙoƙarin kuma sai mun sanar da su cewar yanzu fa rayuwa ta canza to iyali kamar yadda na gaya ma kowanne mata suna da biyu daban-daban wata ta fahimci haka wata kuma ba za ta iya fahimta haka wani sabon duba da cewar a dama san da ake cikin jin daɗin dama ba sanin ya kake yin rayuwa take ba to yanzu ma da aka shiga matsin za ta dinga ganin wata za ta dinga ganin ai abin da kake yi na bayan ko na ɓoye haidin wasu abubuwa da kake yi na ɗabi'unka da wasu abubuwa da kake samu ɗauka take yi har yanzu ma a cikin wannan yanayin kake to idan ba a kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu
sunana Salisu Shaibu wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka zaka ga cewar da ka dan sai wani abu sai ga ya zama rara ka san akwai kudin mota akwai wane ne komai ya ƙara kudin albashin ko baya ma kwana biyar ya ƙare kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana 25 gaba rayuwa dai alhamdulillah amma dai albashi yanzu a cikin tsarin nan ba a magana sai dai hakuri gaskiya sun dai san yadda za a yi in kana da yanda kake cin abinci yanzu sai dai kai canja plan inda ana ci su uku a koshi yanzu sai dai a takaita saboda a samu a kai karshen wata don a samu abin da za a ci
sunana Walkabir Indabawa ina da shekara kusan 53 ko da 4 amma tunda nake ni a rayuwata ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba domin kasashe da yawa a iya nazarin da ne na je Burkina Faso na je Niger na je Ghana na je Togo na je Benin amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwa da ake ci na rashin abinci ba kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada dindindin mun san cewa an cire tallafin man fetur kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da ke ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda ban san dalili ba zalunci ne ko menene ya kawo amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifar rayuwa ainihin albashi na baya haura kwana 10
bayan nan su ma ƴan kasuwar ƙaurar da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya sun bayyana cewa rashin tsaro na daga cikin dalilan da ya sa manoma ba sa iya noma da hakan ya kawo koma baya wajen samar da abinci da sauran kayayyakin gona.
Ke sunana Ibrahim Badamasi Suleiman.
Daga wace kasuwa?
Daga kasuwar Kaura Market.
Malam Ibrahim, kamar da me ka kasa?
Ina sai da doya, lemu, tattasai, tumatir, carrot da sauran abubuwan abinci haka.
Kace dai a kayan masarufi da kayan miya ba a barka a baya ba.
Gaskiya bana tsananin akwai wani abu wanda aka san shi a Najeriya da wanda bana sayarwa.
Musamman ma kayan miya za a ce abu ne da ake amfani da su yau da kullun ko kuma in ce ko da yaushe ma. Yaya farashin su tumatir da albasa da tattasai?
Eh to gaskiya a halin yanzu dai farashin su gaskiya yana dan karuwa gaskiya saboda karancin shi. Saboda can daga arewa ma inda muke zuwa da shi. Mafi yawancin mutanen da suke noma shi ba sa da damar zuwa gonakin su noma shi yasa abin yake yin tsada yanzu ba kamar lokutan baya ba lokacin da ana zaune lafiya a can arewa yanzu kuma sanadiyar rikice-rikice da ake ciki abubuwan da sun yi tsada gaskiya ba kamar da ba
to a ganin ka kamar menene ya kawo koma baya wajen noma kayan miyan nan ma
gaskiya abin da ya kawo koma baya din biyu ne na daya dai akwai matsalan daga man fetur da aka yi saboda idan aka daga man fetur a ƙasa komai dole sai ya tsare saboda dole sai da fetur din ake dauka wannan akai can a dauka wannan akai can a takaice dai a mota
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe Za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar da 'yan kasuwar ƙaura da ke Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar ma Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julie Leathers Gresham taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce maganar da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya yi cewa demokuraɗiyya irin ta yammacin duniya ta gaza a nahiyar Afirka. A gaskiya ba wai demokuraɗiyya ce ta gaza ba, halin shugabannin Afirka na ɓera da rashin kishin ƙasa da al'ummarta su ne manyan matsalolin demokuraɗiyya a Afirka. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga Shehu Adamu Rijau. Ta ce shugaba Tinubu ya kamata ka sauya salon mulkinka domin gaskiya mu dariya muka zaɓe ka mu yi, ba wai ka saka mu kuka ba. A don haka bai kamata a ce mun sayi rogo ba, amma kuma a yi mana gyara da dankali. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Ya ce salon VOA Hausa. Kalaman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar na cewa jam'iyya mai mulki ta APC na amfani da ƙarfin iko wajen karɓa kujerun gwamnonin jam'iyyun adawa ta maidawa jam'iyyarta ta APC. Hakan bai zo mana da mamaki ba. Sai dai Allah baya goyon bayan zalunci kuma baya tare da azalimi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jika mai saje Toro da Sanusi Madattai da Magaram da Haddaba mai kwamfuta mai yama da Babangida Buba Fajewa Takai da Ibrahim Lara Gapta. Suka ce salon VOA Hausa. Taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin Berlin na ƙasar Jamus da shugaban ƙasar mu na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke halarta tare da wasu shugabannin ƙasashen mu na Afirka. Muna fatan Allah ya sa wannan taro ya haifa wa ƙasashen mu na Afirka ɗa mai ido. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce hakikanin gaskiya watsi da batun buƙatar ƙasar Nijar na ɗage mata takunkumin da aka ƙaƙaba mata da kotun Emuwa ta yi. Za mu iya cewa ko kaɗan ba a yi wa ƙasar mu ta Nijar adalci ba, saboda ba su ne farau kan juyin mulki ba. A don haka muke kira ga ɗaukacin al'ummar ƙasar mu ta Nijar da mu ci gaba da dogaro ga Allah tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita mai kyau. Sako daga mai aski Badaraka, Malam Jafar Badaraka da Sanusi Madattai daga jihar da Magaram a jamhuriyar Nijar. Mun gode da waɗannan saƙonnin, a ci gaba da turo mana, mu kuma za mu ci gaba da karantowa. To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a taƙaice.
To a taƙaicen, shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce suna gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun sakin mutanen da aka yi garkuwa da su. A daidai kuma lokacin da Isra'ilar ke ci gaba da kai hare-hare kan Gaza a matsayin martanin mummunan harin nan da ƙungiyar mayaƙan ta kai Isra'ila a farkon watan Oktoba. Nan take dai Isra'ila bata ce komai kan bayanin na Haniyeh ba. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar ƙasar yamma mai ɗasawa da Ukraine ya ziyarci Ukraine ɗin yau ɗinnan Talata, a yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da ɓararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv wato kwana guda bayan ziyarar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai. A ƙasar India kuma a karon farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a jihar Uttarakhand da ke arewacin ƙasar a yau dinnan Talata.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mai nan Dudu wadda ta hada shirin da ma ba da umarni da ma injiniyan mu can, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.